Amurka na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther Richard
tare da Maryam Dauda
da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 27 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumomi a jihar Sokoto na kokarin shawo kan wata cuta da ta barke ta amai da gudawa wadda ake tunanin ko cutar kwalara ce. Tilidai cutar ta kashe mutane da dama yayin da wasu da suka kamu suna karɓar magani a asibiti. Sannan kuma za ku ji cewa a Najeriya ɗaliban jami'ar jihar Abia sun koma makaranta bayan kimanin wata goma a gida sanadiyar barkewar annobar coronavirus a fadin duniya. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bari Maryam ta fara mana da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaba Joe Biden zai sanya hannu a wasu jerin matakai na kare yanayi. Yana mai cewa za su maido da kimar kimiyya da kuma yin manufofi bisa ga hujjojin da ke kasa a fadin gwamnatin Amurka. Sabon shugaban na Amurka mako guda bayan fara wa'adin shekara hudu a fadar White House ya ce dokokin da zai sanya wa hannu na shugaban kasa za su ba Amurka damar cimma burin samar da fannin lantarki mara gurbatar sinadarin carbon nan da shekarar 2035, kuma za su sanya Amurka a tafarkin kawar da gurbatar iskar gas nan da shekarar 2050. Fadar White House ta ce Biden zai sanya hannu a wata yarjejeniya ta fannin kimiyya don kare kwararru a fannin daga katsalandan 'yan siyasa da kuma tabbatar da cewa za su iya yin tunani su gudanar da bincike su kuma tofa albarkacin bakinsu ba tare da fargaba ba don samar da muhimman bayanai ga jama'ar Amurka. Amurka ta ce ba tare da bata lokaci ba dukan sojoji da suka fito daga kasar Eritrea su bar yankin Tigray na kasar Habasha da ke fuskantar tashin hankali. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata wasiƙa ta email da ya aikawa kamfanin dillancin labaran Associated Press a jiya Talata ya ambaci wasu rahotanni masu tushe da suka bayyana cewa ana wawasan kayayyaki, fyaɗe, cin zarafi a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma wasu ayyukan keta haƙoƙin bil'adama a yankin. An kuma samu hujjoji da suka nuna sojojin Eritrea sun tilastawa 'yan gudun hijirar kasar ta Eritrea barin yankin Tigray zuwa kasar su, a cewar sanarwar mai magana da yawun ma'aikatar. Sanarwar ta kuma nuna sabon matakin matsin lamba da gwamnatin Biden ke yi wa gwamnatin Habasha, kasar da ta fi yawan al'umma a Afirka da mutum miliyan 114 wacce kuma ke da mahimmanci a yankin gabashin Afirka yayin da mummunan fada a yankin Tigray ke kusantar wata uku. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi, adadin waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya yanzu ya zarta miliyan 100 da kuma mace-mace sama da miliyan 2,100. Sai da aka kwashe wata 11 kafin adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai miliyan 50 a duniya, wata uku kuma kafin adadin ya kai miliyan 100. Kasashe biyar sun samu mace-mace sama da 100,000 ciki har da Burtaniya wacce ta cimma wannan adadin a jiya Talata. Jami'an kula da lafiyar al'umma sun roƙi jama'a su ɗauki matakan kariya daga cutar da mahimmanci kamar sanya takunkumin rufe hanci da baki, yin nesa-nesa da juna da kuma ƙauracewa taron jama'a don daƙile yaduwar cutar. Daruruwan 'yan sanda sun rufe hanyoyi da yawa a kewayen birnin New Delhi na India a yau Laraba, sun kuma tsare wurin tarihin Red Fort da ke babban birnin bayan da dubban manoma suka afka wurin, abinda ya kai ga yin arangama da hukumomi har mutum ɗaya ya mutu wasu da yawa kuma suka jikkata. Wannan tashin hankalin shine mai zafi da aka gani cikin wata biyu da aka kwashe dubban manoma na zanga-zanga ta nema a soke wasu sabbin dokoki da basu ji dadin su ba da za su fi dadadawa manyan manoma da ke da kamfanoni akan su kananan manoma. Zanga-zangar manoman waɗanda galibin su mabiya addinin Sikh ne daga jihohin Punjab da Haryana da ke da mahimmanci a fannin noma ta zama babban kalubalen da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ke fuskanta tun bayan da ya fara mulki a shekarar 2014.
da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a Najeriya hukumomi a jihar Sokoto na kokarin shawo kan wata cuta da ta barke ta amai da gudawa wadda ake tunanin ko cutar kwalara ce. Tuni dai cutar ta kashe mutane da dama yayin da wasu da suka kamu suna karɓar magani a asibiti. Wakilin murya Amurka da ke Sokoto Muhammad Nasir ya ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda aka kwantar a asibiti da kuma abin da gwamnatin jihar ke cewa.
Rahama da shara mai anguwar helele ɗaya ciki na nace suna yawan rugu gugu yana yin sama ya kasa ya sama ya kasa sai ga shi na har guda na
wasu kenan daga cikin mutanen da suka kamu da cutar mai sa amai da gudawa wadanda ke kwance suna karban magani a asibitin Helele.
Na Usman Abdullahi yanzu daraktan lafiya na karbatan mulkin Sokoto ta Arewa. Babu irin jinsin da babu din su haka mai wannan cutar. Imanin mutum 55 muka tunanin sun kamu da wannan rashin lafiya wanda aka kamu na report. Kuma mun kai report sabbin mai ta ɗauki mataki ta ba mu magani wanda za mu ɗan preventin ɗin waɗanda sun kamu da wannan rashin lafiya.
A cewar mutanen unguwar da cutar ta ɓulla an fara kamuwa da ita ne kimanin kwanaki 5 da suka gabata kuma an samu asarar rayuka da yawa.
Eh Allah Musa tsori lele lalle hakikanin nan nake cikin shi ce lele kuma kullum mutum da ya rasu ila 30 don kullun da fata Allah ana zai mutum hudu mutum bai mutum shida to muna fata abin da muka fata Allah don Allah kuma ta taimaka mana ko taimaka mana saboda Allah cutu wannan cikin ga matsala.
Gwamnatin Sokoto tuni ta tabbatar da bular wannan cutar kuma ta kafa wani committee da mai bincike musabbabin cutar da kuma shawo kanta. Kwamishinan lafiya na jihar Dr. Muhammad Al-Inami ya ce committee ya gudanar da bincike akan lamarin.
A cutar zawo da amai aka yi samun ta lokacin damana ko kuma lokacin zafi amma sai ga shi muna cikin hunturu an samu wannan rashin lafiya. So shi yasa muke kyautata zato cewa bisa ga binciken da muka yi akwai bola da kenan wajajen nan shigowa cikin wannan titin da kuma mun lura da cewa akwai pipe wanda suke karkashin bola din nan wanda idan an ka zo aka kwasa shara sukan fashi. A halin yanzu muna da marasa lafiya kusan mutum 22 mutum kusan 4 wanda dai muka tabbatar wanda suka kamu da wannan rashin lafiya sun riga mu gidan gaskiya.
Kwamishinan kare muhalli na jihar Sokoto Sigir Attahiru Bafarawa yana cikin wannan committee bisa la'akari da cewa cutar ba ta da nasaba da kazamta.
Mutane yanzu kowa na zuba shara inda ya ga dama har a zo ana samun irin wannan bullowar annoba. Zamu ci da wani tsari inda kamata a sa bonka ba cikin jama'a ba ta zama cewa tana nesa jama'a kuma ba wajen da za su zo suna haɗuwa da 5-5 ɗin ruwa ba.
A halin da ake ciki dai mutanen da suka kamu da wannan cutar an kwantar da su a asibitoci har guda 3 inda suke samun kulawa. Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka samu irin wannan matsalar a wannan unguwar saboda yanayin rashin tsafta da ake samu a unguwar. Sai dai mutanen unguwar sun bayar da tabbacin haɗa kai da hukuma da dukkan matakan da za su ɗauka don kawo ƙarshe ga irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To har yanzu a Najeriya ɗaliban jami'ar jihar Abia sun koma makaranta bayan kimanin wata 10 a gida sanadiyar barkewar annobar coronavirus a fadin duniya. Shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar ya yi tsokaci game da shirin da kungiyar ta yi don dawowar ɗaliban yayin da wasu ɗalibai a hirarsu da wakilin murya Amurka Alfonso Okorogwe suka tofa albarkacin bakinsu. Daga Abia ga rahoton da Alfonso ya aiko mana.
Daliban jami'ar jihar Abia sun koma makaranta jiya Litinin bayan kimanin watanni 10 da aka rufe jami'ar sakamakon barkewar annobar corona. Bayanai daga ofishin rijistan sun nuna cewa dalibai za su fara jaraba ne a ranar Litinin daga watan Fabrairu don kammala zangon karatu na farko na shekarar 2019 da 2020 kuma za a tafiyar da dukkanin harkokin makarantar ne tare da bin dokokin corona. Kwambar John Wakan mashine shugaban kungiyar ɗalibai ta jami'ar kuma ya ce a kungiyance sun riga sun shimfiɗa kyakkyawan shiri domin samarwa ɗalibai wani yanayin more rayuwa a wannan zangon.
who have acted by interfacing with the lodge owners to remove some percentage from their assets.
Yace mun fara ne da tabbatar da cewa masu gidan haya sun cire kashi 20 cikin 100 na kudin haya saboda mawuyacin halin da aka shiga sakamakon annobar corona. Kuma mun zauna da direbobi don ganin cewa an sassauta kudin sifiri daga sassa daban-daban. Muna kuma sa ran cewa bayan ganawar mu da gwamnati kwanakin baya za rage wa dalibai ɗan asalin jihar Abia kudin makaranta. Yanzu haka muna ƙara kokari ne wajen samar da isasshen ruwa a harabar makarantar. Cibi Kelim, wani ɗalibi da ke matakin ƙarshe, ya ce yana cike da farin ciki ganin cewa an bude makaranta. Ya ce ina cike da farin ciki don dawowar mu makaranta. Gare ni wannan ita ce dawowar mu bayan watanni goma. Ina matuƙar farin ciki kuma yayin da jaraba na gabatowa ina wa kowa fatan alheri da sa'a. Haka ne ma cin shirin kuma ta bayyana. Tace ina farin ciki sosai kasancewar an bude makaranta daga bisani saboda tun bara ne muke zaman gida. Ko da yake wasu mun suna aiki amma ni ban samu wani aiki ba sai jira kawai nake a bude makaranta. Yanzu an bude makaranta kuma ina farin ciki sosai. To ko ya wasu masu harka harabar makarantar suka ji da dawowar da aka yi. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
Da Alfonso Sokoribe. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustafa Nasiru Batsari da rahoto na musamman akan masu shagunan sana'ar tura kuɗi da cire kuɗi da ake kira DOS a Nigeria.
A hali yanzu dai kowane lungu da sako ka shiga a Najeriya zaka tarar da shagunan tura kuɗi da cire kuɗi da ake kira POS. Akan haka ni tattauna da wasu masu tura kuɗi na POS.
Sunana Isa Ibrahim Yalwa, ake POS tura kuɗi kenan da cirewa. A fara tun takaice za a kai shekara 4 ko 5.
Me ba ka sha'awar shiga wannan aiki na tura kuɗi da cire wato ta hanyar sauki na POS?
Lokacin da na fara wannan aikin tun ina aikin machine, to mutane da yawa in za su aika kuɗi a banki sai a kira ni a ce in zo don Allah in je in kai musu kuɗi a banki. Mu rubuta tela da sauransu mu ba su, mu zo mu dawo musu da tela su kira can gida kuma a ce eh lallai an ga kuɗi. Tun daga wannan ne dai mun ka zo sai muka ga cewa to ai wannan aikin tunda an samu ci gaba don lokacin babu POS amma dai akwai ATM na banki. Wani zai aika mu da ATM din shi a ce a ɗebe mai kuɗi sai mu je mu ɗebe mai mu kawo mishi. Sai aka zo wannan POS din sai ya fito sai muka cewa to ai mu ma ya kamata a ce mun bude account wanda za mu riƙa yin transfer da shi muna ɗebe kuɗi ana turo mana.
Yanzu da wani banki kake aiki?
Ina aiki da First Bank, ina aiki da FCNB, ina aiki da Union Bank.
A cikin su wani yafi sauri?
Eh to gaskiya First Bank duk yafi su network wanda yake cewa kowa dai ya yarda da shi ra haka nan. Kusa wani na amfani da shi sosai.
Yanzu mutum nawa zaka samu kuɗi a yini kuma mutum nawa zaka cire ma kuɗi?
To gaskiya suna da yawa, ba su kirgwa gare ni gaskiya.
Ka taba sa kuɗin da sun haka miliyan 1 ko ka cire kuɗin da sun haka miliyan 1 a yini?
Sun ma fi yafi zan ɗebe kuɗi ban san iya daga abin nake ɗebewa ga yini. Duk lokacin da customer ya zo dai in dai aka samu sa'an aiki to kunun mutuna ya ɗebe.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Basiru Bala da ko mazauni Ibadan jihar Oyo Najeriya. Aiki na babban da yake a gaba yanzu shine transfer na kuɗi wanda ake kira POS.
Ina ka fara wannan aikin na transfer
a nan Ibadan na jihar Oyo Najeriya? A nan na fara.
Tun wani lokaci kake wannan aikin?
To da yake daga baya ni soma na kai dai akalla yanzu shekara 3 da fara yin sa.
Menene ci gaba ga wannan aiki na tura kuɗi da cire kuɗi?
Alhamdulillah akwai ci gaba sosai domin jama'a suna yabawa suna jin daɗi, mu ma da muke yi da jama'a muna jin daɗi. kuma muna samun abin da muke hidimar iyalan mu da biya mu yaran mu makaranta a wannan har mu taimaka mu wasu makauta
yanzu idan moto ne to zai tura kuɗi kamar 100 nawa kake karba
idan ka zo da karamin kuɗi ya hi charge in kuɗin kai na da yawa za mu dan rage to ya danganta mafi yawa dai muna ci alsa naira 1000 akan naira 100 kuma mutane suna jin dadin haka domin tunda muke na da nisa a banki mafi yawa sun hin amince mu su zo nan yanzu mutun da mutun su karba su wuce
kamar idan mutun zai cira fa
duka kuɗi ɗaya ne ko zai tura ne ko zai cira ne
kamar minti nawa kake doka kafin ka cire mu mutun kuɗi ko ka tura mai kuɗin da son kai kamar 100, 200, 300, 300, 300
a wannan mai sauki ne indai Allah ya sa lokacin da ya zo da network available network yana da kyau sosai minti 5 ka cire ka bashi wani ma zai zo da magudu ya tsayar da mashin wani ko ya aje motar sama yayi sauri an sa sai ya je bukatun sa
a wace jiha ka hi tura kuɗi a Najeriya
mafi yawa na hi tura kuɗi jihohin arewa wanda suke da manyan kasuwanni irin Kebbi da Katsina da sauransu da muna kusa da yan kasuwa masu kawo shanu awaki da sauransu
wannan aiki na tura kuɗi da cirewa ta hanyar sauki ta PS suna da matsaloli
eh gaskiya akwai matsaloli musamman naji dadin wannan tambaya domin su sauran kwastomomin mu ina ba su hakuri kuma ina ba su shawara idan ka samu matsala da mai POS da Allah kar kai fada harkan banki ba a fada za a je a banki a bincika ko da kuɗin ka an tura ma ya lake ko kuma kai ka turo an ce ba a gani ba to ina ba da shawara da Allah ayi hakuri su kuma masu wannan aiki yan uwana ina ba su shawara da Allah su rika kula da zero a wajen tura kuɗi so da yawa zaka je tura 100 ka kara zero miliyan 1 ta tafi kuma daga baya a zo ayi ta wahala bayan wannan kuma su mahi yawa kwastomomin mu mahi yawa za ka ga ko zo yana gaugawa ne indai zai cire kuɗi zai ce sauri yake to da Allah da mai cira da wanda ke aikin in an zo da harkar kuɗi a rika bari ana tso a daina sa gaggawa domin gaggawa aikin shi dan yana kawo matsaloli da yawa
yanzu a lokacin corona ne ko kuna da wasu kaidodi da kuka bi domin kare jama'a daga wannan cuta ta covid-19
insha Allah muna da matakai na kariya kuma muna addu'a kuma muna bin matakan da gwamnati ta shata domin kamar yadda ka gani yanzu ga bakin kofa nan ga abun nan sanitizer na aje ga boki tsana idan zaka shigo zaka wanke hannu
sunana Musa Isa zan ce alhamdulillah saboda aiki ne mai hadari kuma aiki ne mai bukatar addu'a tunda dai shi abun da Allah ya tsare mun tsaro to amma abubuwan da ke faruwa ni ban da dai da farawa ba amma dai alhamdulillah
to menene hadarin wannan aiki
hadarin sa shine kamar ni inda nake zauna bakin hanya ne duk lokacin da mutane suka zo zaka ga wani ma da gudi zai zo cire man so da yawa ma in naga mutun ya zo zalan ci mishi kai na hakura wanda kuma naga yana tsin zan cire masa in tura wani in tura masa aikin namu dai muna ta addu'a kuma Allah ya tsare mu amma mukan samu matsalolin da muke samu shine wani lokacin network zaka tura dai alal ba shi kuma wanda yake so ya tafi ya fi son koda ka bashi wannan gindirin su din ya zama da ya ji ana cewa kudin ya shiga in kuma zai tura maka ne kai ka san cewa an yi alal din kai ma hankalin ka kwanta amma kai ka bishi nutsuwa saboda kai aikin ka ne saboda shi wani ma bai taba yi ba matsalolin da mu muka fi samu kenan
sunana Abubakar Muhammad Garba wanda aka fi sani da mai jama'a
malam mai jama'a kana samun jama'a sosai wurin tura kudi
to alhamdulillah na kasance ina samun mutane daidai gwargwado amma ba za a ci kamar wasu wurare ba amma inda nike alhamdulillah
ba a ce a kyasta ko a yanka kamar mutun nawa ke cire kuɗi ko kuma tura kuɗi a wurin ka
to a takaice a wuni in nayi kiyasi don wani bi idan na tashi aiki da daddare nakan kirga irin alert wanda na tura da wanda na cire domin in yi investigation akan ayyuka na babu mistake
wato kai bincike
eh in yi bincike nakan duba sai ka ga na tura ma kamar mutum 50 wani bi ma fiye da haka bangaren POS kuma in na duba zai iya yiwuwa tsakanin wayanda muke cire mu kuɗi amma ba mu tura kuɗi da ita saboda akwai caji wanda ake mana naira 200 a kowane lokaci
wa yake caji
banki ke caji
to ku kun san ku ci bills kawai idan aka zo cire kuɗi wurin ku kawai kuɗi ba ku san dibi naku
eh to ba magana cin bills bane yanzu mutum idan ya zo ya ce yana son takarda bai so a tura mai da waya idan ya ce yana son takarda zai tura 10,000 wani na iya tsaye ya ce naira 100 zai baka a cikin 10,000 to kaga sun caje ka 100 ya baka 100 kaga baka kaya aikin banza
sunana Muhammad Usman Sani ina transfer a aikin yale transfer muna yin ta bisan kaidodi da aka sharanta a banki saboda mutum zai kawo mana kuɗi za mu karba mu tura mishi zai sallame mu haƙƙin mu ya tafi sannan wani kuma zai zo da ATM za mu cire mai kuɗi zai sallame mu cire mishi daidai da banki ya sharanta mu yi shi
kuna ka'ida ne kafin mutum ya tura kuɗi ko kuma kafin ya cire
eh muna ka'ida tabbas in ka zo cire kuɗi za ka ga mun nawa zaka cira in ga muna da kuɗi kace naira 10,000 za mu ci kuɗin ka kaza in ka da za mu cire maka
mutane ne ka koya ma wannan aiki na turawa da cire kuɗi
alhamdulillah ko na fara wannan aikin na yara za su kai kamar mutum 3-4
kamar yaro nawa ke karkashin ka yanzu
yanzu da yara karkashin na su kai kamar 5
haka ma naji ta bakin wata mai
tura kuɗi da cire kuɗi a shagunan na POS.
Sunana Yemi Ola.
Kina tura kuɗi ta POS?
Eh.
Kin yi fara tura kuɗi?
Tun shekara biyar yanzu, mayafi biyar ma.
Kamar nawa kike tura?
Wani su lokacin tura 5,000, wani su lokaci a tura 10,000.
Kamar kuɗin da kike turawa akwai matsala ko babu?
Ah, ba matsala. Lafiya launa. Ina tura shi yana tafi lafiya. Wanda na tura musu su ma suna karba lafiya.
Kai taba cire kuɗi kuma?
Eh, na taba cire kuɗi.
To shi ma akwai matsala?
A'a, ba matsala.
To kije banki da ki tsaya wurin POS, waye fi ki cire kuɗi ko ki tura?
POS yafi, to yafi sorry.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Mustafa Nasir Batsari.
A ranar Talata 16 ga watan Fabrairu shekara 2021, club sun din kasar Ghana da su samu wata damar na yi wa ɗan wasan su gyara kaka na shekara 2020-2021 lokacin da za a buɗe kasuwannin ɗan wasa ɗin. Wannan kasuwa karo na biyu da za a buɗe za a rufe shi a daidai 11:59 a ranar Alhamis 18 ga watan Maris shekara 2021. Mai koyar da kuma sai asanci kotoko wasa na riko Johnson Smith ya bayyana dalilin da yasa ya zaunar da ɗan wasan tsakiyar na ƙasar Brazil Fabio Gama a rabin lokaci na wasan ne domin kare shi. An mai gurbin Gama ne da Naby Keita bayan minti 70 da wasa a Transport Stadium. Minti uku bayan wannan canjin Samuel Biu ya zira wa Jona Sasa kwallo inda suka dana wa Asante Kotoko shi mai ba haushi a gida mai koyar da Accra House of Oku wasa Costa Party ya nuna rashin farin ciki saboda mai da irin wasan da ɗan wasan club din sun kai a barambaran da sun kai da Brighton Chelsea Fobia dai sun kasa tabuka wani abun kwarai duk da rashin kyawun filin wasa wanda yasa da kanne suke iya takale da yadda ya kamata game da abinda mai koyar da wasan ɗan ƙasar Serbia yake ne ɗan wasan nasa sun yi wasa ne kamar babu komai da suke buƙatar lashewa yana mai tambaban kusarin su bayan wannan wasan ɗan wasan gaban ƙasar Ghana Francis Afri ya kula yarjejeniya da Gazal Almahala klabun ɗin da ke takale da a Premier League ɗin ƙasar Masar Afri mai shekaru 26 ya shiga wannan club ne a kyauta bayan ya iya fadada kwandilansa da club din Botswana a shekarar da ta gabata babban mai koyar da Legon City wasa Bashir Hefford ya ce yana kyautata zaton dan wasan gaban sa Asamoah Gyan zai komo fagen takalle da kan karshen zagayen farko na kakan Premier League din kasar Ghana na shekara ta 2020-2021 tsohon captain din na Black Stars dai tun a watan Disamba ne ya jahara baya a dalilin rauni da ya samu yanzu dai an tantance ranar da zai dawo ya ci gaba da takalle da dan wasan tsakiyar kasar Ghana Eden Matochi na daba da kullar jejeniya da Young African Elsin din Tanzania dan wasan mai shekaru 27 da haifuwa Tunisia isa Dar es Salaam din Tanzania domin kammala wannan yarjejeniya da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwanul Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma muka zo ga labarai a takaice Shugaba Joe Biden zai sanya hannu a wasu jerin matakai na kare yanayi yana mai cewa za su maido da kimar kimiyya da kuma yin manufofi bisa ga hujjojin da ke kasa a fadin gwamnatin Amurka Amurka ta ce ba tare da bata lokaci ba dukan sojoji daga kasar Eritrea su bar yankin Tigray na kasar Habasha dake fuskantar tashin hankali yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi adadin waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya yanzu ya zarta miliyan 100 da kuma mace-mace sama da miliyan 2.1 Daruruwan 'yan sanda sun rufe hanyoyi da yawa a kewayen birnin New Delhi a yau Laraba sun kuma tsare wurin tarihin Red Fort da ke babban birnin na India da dabban manoma suka afka wurin abin da ya kai ga yin arangama da hukumomi har mutum ɗaya ya mutu wasu da yawa kuma suka jikkata To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tana gabatar da shirin da editor mu na yau Mahmud Lalo sai kuma Julie Leather Scrum ta hada shirin da kuma engineer mu na yanzu ni ce ta ku Binti Esther nake muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ta salama